السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kekin yabo da godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Asabar dar Lahadi 22 ga watan Al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 20 daidai ga watan 8 iladiya shekara 2022 amma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Jana'id na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki yayi masa rahama ba mu gushe ba muna bayani akan abin da ya shafi abubuwan da shari'a ta hana a yi su a makabarta a karatunmu da wancan sati mun tsaya ne daidai gaba na 12 inda malam yake cewa yana daga cikin abin da aka haramta a yi a makabarta shine kunna fitila ba wai don da niyya a gaske ba bal sai dai a ɗauki wannan kunna fitilan wani abu ne wanda ake saboda a matsayin ibada a matsayin takarubi zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan laifi ne babba shari'a ba ta yadda da wannan ba muka yi bayani cewa da za a kunna fitila don mutane su ga haske wa'anda ke kusa da wurin da wa'anda suka je ziyara wurin su ga haske wannan ba matsala ba ne wannan shari'a ba ta hana wannan ba abinda shari'a ta hana wa'anda ke kunnawa a matsayin ibada a wuri a yau za mu kawo abu na 13 daga cikin abubuwan da shari'a ta hana a yi a makabarta wannan na 13 malam yake cewa qasru izamina shine ƙarya kashin mamaci din a lokacin da aka je binne shi ko bayan an binne shi ko dai wani hali ne ko wani lokaci ne karya kashinsa shari'a ba ta yadda da shi ba shari'a ta hana wannan za ka samu wa'in surare idan mutum ya rasu ba a san daga inda ya fito ba ba a san danginsa ba wasu ma wuraren za a haɗa shi ne da hursuna 'yan hursuna su za su je su binne shi ko wa'yansu 'yan kwaya su za su je su binne shi su ko ba sanin ka'ida suka yi ba su kawai za su gina ramin ne ba tare da aunawa ba ba tare da kwatantawa ba, bal ma hamma ya kai waɗansu ma idan rami ya ƙasa ƙarya mamacin suke yi, sassare shi suke yi don su cuta shi ciki kawai, sai ɗan ƙwaya ne. To kaga ire-iren wannan shari'a ba ta yarda da shi ba, shari'a ta hana haka. Malam yace wa dalilu alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, dalilin cewa ba a yarda ba shari'a ta hana shine faɗan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ke cewa inna qasra azmil mu'min mayitan mithlu qasrihi hayyan. Manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yake cewa misalin lallai ƙari kashin mu'mini bayan ya mutu tamkar ƙarya kashinsa ne a lokacin da yake rayu. Ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga wannan misali ne ya kwatanta maka abin da ka sani da abin da baka sani ba. Babu mai musantawa, babu mai gaddama cewa laifi ne ka samu mutum yana raye ka je ka kama shi ka ƙarya masa kashi. Wannan babu wanda ke musunta cewa wannan laifi ne, kusan kowa ya san wannan laifi ne a shari'ance, a al'adance, a kowane irin tsari na duniya an tabbatar da cewa a ƙarya ma mutum kashi ba tare da wani laifi ba, ba tare da yayi wani abin da zai sa a ƙarya masa kashin ba, wannan laifi ne babba, babu mai musunta haka. To a matsayinka da yake ka san wannan laifi ne, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madadin ya ce maka ƙarya kashin mamaci laifi ne, sai kwatanta maka da abin da kai ka sani wanda ba za ka musanta cewa laifi ba ne. Abin da ka san cewa laifi ne shi ne a ƙarya mutum kashinsa a lokacin da yake raye. Babu laifi, bai yi wani laifin da zai sa a yi haka ba, ba kisasi aka yi ba, shi ya ƙarya wani shi ma a ce a ƙarya shi ba, a'a kawai haka na a zo a ƙarya masa kashi. To kai ka san cewa wannan laifi ne, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yadda ka san cewa wannan laifi ne, to haka ma koda bayan mutuwarsa in aka ƙarya masa kashi, yadda za a samu laifi a shari'ance an ƙarya masa kashi a raye, haka ma bayan ya mutu idan aka ƙarya masa kashi wannan laifi ne ma, mutum zai samu laifi akan har ƙwarai da gaske. Kada ka ɗauka cewa ai mamaci ne bai da wani kima, bai da wani daraja, saboda haka komai a iya masa. Dai ta tunanin cewa su meye amfanin ma ko an ƙarya shi, to menene laifi a ciki, tunda ya riga ya mutu. Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a, laifin daidai ne da ƙarya mutum kashi a lokacin da yake rayu. Bala ya ce akhrajahu Abu Dauda, Abu Dauda ya fito da wannan hadisi a littafin sa juz'i na biyu shahi na 69. Haka Ibn Maja ya fito da wannan hadisin juz'i na 1 shahi na 492. Imam Tahawi a cikin Mushkil, Mushkil al-Athar kenan, ya fito da wannan hadisi a littafin sa juz'i na biyu shahi na 108. Ibn Hibban a cikin sahihin sa ya fito da wannan hadisi, namban hadisi na 776. Haka Ibn Jarud, Ibn Jarud shi ma ya fito da wannan hadisin a cikin littafin sa da ake cewa Al-Muntaka, shafi na 551. Sannan Imam Darqutni shi ma ya fito da wannan hadisi a cikin sunan dinsa a shafi na 367. Haka Imam Baihaqi ya fito da hadisin a littafin sa juz'i na 4 shafi na 58. Imam Ahmad shi ma ya fito da wannan hadisi a littafin sa juz'i na 6 shafi na 58, da shafi na 105, da shafi na 168, da shafi na 200, da shafi na 264. Duk idan ka dubi littafin Musnad na Imam Ahmad a juz'i na 4, za ka ga wannan hadisi a ciki. Wa lafzu lahu, malam yake cewa wannan lafazin na Imam Ahmad ne. Wa Abu Nu'aym fil Khilya, haka Abu Nu'aym ya fito da shi a cikin littafin sa Al Khilya, Khilyatul Abrar kenan, juz'i na 7 shahi na 95. Khatib, ma'ana Khatib al-Baghdadi, ya fito da wannan hadisin a cikin littafinsa da ake cewa Tarikhul Baghdad, ya fito da shi juz'i na 12, shafi na 106, shafi na 13, da kuma shafi na 120. Min turqil an amrata anha, daga ta hanyoyi daban-daban daga Amra, daga ainihin Aisha ce. Qultu, mala yake cewa wa ba'du turqi sahih, sashi daga cikin hanyoyin wannan hadisin ingantattu ne, ma ala shartin Muslim, akan sharadin Imam Muslim. Wa qawahu an-Nawawi, Imam an-Nawawi ya karfafa hadisin a cikin littafinsa wanda ake cewa Al-Majmu', juz'i na 5, shahi na 300 daidai. Wa qala, sike cewa innal qattan, ma'ana sanaduhu hasan, sanadinsa hasan ne, kama fil muraqqat, kama yadda ya zo a cikin ainihin littafin Muraqqa, juz'i na 2, shahi na 380. Walahu tariqani akharan, malam yake cewa wannan hadisi yana da wa'insu hanyoyi daban-daban. An Aisha, daga Aisha din dai radiyallahu anha, yadda Allah tabbata gare ta. Al-awwal, hanya na farko, inda Ahmad ya fito ta hanya Imam Ahmad, ya fito a littafinsa Al-Musnad, juz'i na 6, shahi na 100 daidai. Wal akhar, ɗayan kuma, hanya ɗayan, inda Darul Qutni, ya zo a wurin Darul Qutni, shafi na 367. Walahu shahidu min hadithi Ummi Salama, hadithin yana da shahidi daga hadithin Ummi Salama. Akhrajahu Ibnu Majah, Ibnu Majah ya fito da wannan ainihin hadithi. Wazadahu fi akhirihi, kuma ya wazada fi akhirihi, yayi ba kare a cikin hadithi cewa fil ismi alayhi, bana inna qasra azmil mu'min mayyitan mithlu qasrihi mayyitan hayyan. Sai ce fil ismi, sai kara da wannan kari na cewa fil ismi. A nan kasu malam ya sa nan, ba yake cewa wa azahu fil imam, yake cewa an zo da wannan hadisi a cikin littafin da ake cewa al imam na ainihin Imam Muslim. Wa raja alaihi kama fil Faidul Qadir, kuma ai masa ratti kamar yadda bayani ya zo a cikin littafin Faidul Qadir. Malam ya ce wal imam, ma'ana kitabun azimun jiddan, littafi ne babba kwarai da gaske. Bil ahkam li ibn daqiq al id, wanda na ibn daqiq al id ne. Qala az-Zahabi, Imam az-Zahabi ke cewa walau kamula tasnifihi, da dai a ce an kammala wallafa wannan littafi, wa tabyinihi, da buga shi, la ja'a fi 15 majladan, da ya kai ainihin majalladi 15, babban littafi. Yake da Ibn Daqiq al-Id ya rayuwarsa ta kai har ya kammala littafin gaba daya, to da babban littafi ne wanda zai kai wurin mujalladi 15. Kaga ya nuna maka cewa babban littafi ne kwarai da gaske. To an zo da wannan karin a cikin wannan ainihin littafi, amma ai masa raddi a cikin littafin Faidul Qadir cewa a karin nan bai tabbata ba. Shine malam anan yake cewa lakin isnaduhu da'if, sai dai isnadin da ya zo da wannan ƙarin cewa fil ismi, isnadi ne wanda yake da'if. Wa hiya inda Darul Qutni fil hadith al-awwal, ya zo a littafin Darul Qutni hadithi na farko, fi ba'di turqihi, a sashi daga cikin hanyoyinsa, min al-wajh al-awwal, da hujja na farko. Malam yake cewa lakin az-zahir, sai dai abin da ya bayyana, annaha mudrajatun fil hadith, ai idrajinsa ne, ma'ana an shigo da wannan kalma ne a cikin hadith. Ma'ana asalin hadisin bai dauke da wannan kalma cewa fil ismi din, kawai an shigar da shi ne cikin hadisi. Bayani ne na wani malami ko da ke kokarin fassara abin da ake nufi, to yau da gobe sai wa'ansu su dauke shi cewa ɗaya ne daga cikin kalmomin hadisi. To amma dai abin da ya cewa ainihin an idrajin sa ne, ma'ana an shigar da shi ne, baya daga cikin hadisi. Yace fa inna fi riwayati ukhra lahu bi lafzi ya'ni fil ismi, a wani ruwaya ma zai zo ne cewa ya ani bil ismi. To kaga lafazin cewa ya ani bil ismi ya nuna cewa lallai shigar da shi ake, ma'ana ana kokarin fassara me ake nufi da cewa ka kasrihi hayyan, cewa karya kashin ainihin mamaci, tamkar karya masa kashi ne a lokacin da yake raye. To sai wani mai fassara ya fassara cewa ya ani abinda ake nufi da haka bil ismi a wurin laifi. Yadda kasancewa idan ka karya mutum kashi a lokacin da yake raye, ka san akwai laifi. To to haka ma lokacin da har ƙarya masa kashi lokacin da ya mutu shi ma wannan laifi ne ainihin babba. To wannan shi ne kamar yadda malam ya kawo wannan cewa a wata waya ya zo ya ani fil ismi ba'ana a cikin laifi, ya nuna maka cewa fassara ne daga cikin fassaran waɗansu malaman hadisi ne. Malam ya ce cewa fa haza zahiru fi anna hadhihi ziyada laysat min al hadith. Malam ya ce cewa wannan zahiri ne cewa wannan ƙarin baya daga cikin hadisi. Ma'ana fil ismi baya cikin hadisi illa kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ne inna qasra azmil mu'min mayyitan ka qasrihi hayyan, kawai cewa karyawa mu'mini kashinsa bayan ya mutu kamar karya masa kashi ne a lokacin da yake raye. Saboda haka babu wannan ƙari na cewa fil ismi a ciki, wannan idrajinsa ne a ciki. Malati bal hiya min tafsir ba'd ar-ruwat, bal ma daga cikin fassarar sashi daga cikin marwaita ne, ma'ana wani ne da ya rawaito hadisin da zai zo ya bada hadisin da zai zo ya bayanin hadisin sai a karshe ke cewa fil ismi ma'ana a wurin laifi, kamar yadda ya zo a ce a wani waya yace ya'ani fil ismi ma'ana a cikin laifi. Daidai ne laifin, daidai ne a ƙarya masa kashi lokacin da yake da rai da kuma ƙarya masa kashi bayan ya mutu. Malam ya ce wa yu'ayyidu riwayati li Ahmad bi lafzi, wa yata riwaya na Imam Ahmad da lafzin, wannan yana ƙarfafa shi da lafzin cewa qala, yake cewa yarawna annahu fil ismi, suna ganin cewa daidai yake, suna ganin cewa a wurin laifi, ba'ana a wurin laifi haka yake tamkar ka ƙarya masa kashi ne lokacin da yake rayi. Qala Abdurrazzaq adunnuhu qawlu Dawud, Abdurrazzaq yake cewa ina zaton wannan magana ko wannan fassara na ainihin Dawud ne. Bala ce kultu fi na ce yani Dawud bin Kayt, abin da yake ni shi ne Dawud bin Kayt wa huwa Sheikhu Abdurrazzaq fi, yake cewa shi ne Sheikh malami da ainihin shi Abdurrazzaq ya karbo hadisin daga wurin sake. Saboda haka kaga dai a karshe dai wannan lafazin na cewa fil ismi wannan abu ne wanda baya cikin hadisi, indama an shigar da shi ne, indama kari ne aka yi a cikin hadisi, akan haka aka ce fil ismi ba na kokarin fassara hadisi ne. Malam ya ce wa min az-zahir anna hadha at-tafsir huwa al-murad min al-hadith, yace kuma abin da ya bayyana zahiri cewa wannan ƙarin da aka yi ko kuma wannan fassarar da aka yi shine abin da hadisin yake nufi. Don ba wani fassara, ba wani ma'anar da za ka bayar ga wannan hadisin banda wannan, don aka ce ƙarya masa kashi yana bayan mutuwarsa daidai yake da ƙarya masa kashi bayan ya mutu, to kaga babu wani abin da za ka ce ake nufi akan haka bayan me a wurin laifi. Saboda haka sai malam yake cewa to wannan abin da ya bayyana zahiri cewa wannan tafsiri shine abin da hadisin yake nufi, ana dai laifin ɗaya ne. Wa bihi jazama Imam Tahawi, malam yake cewa da shine Imam Tahawi ya fito kai tsaye ya yanke kai tsaye cewa abin da ake nufi kenan. Wa aqada lahu baban khasan, hamma ya kulla masa wani babi na musamman a cikin ainihin littafin sa Mushkilatul Athar din sa. Malam yake fal yuraji'uhu man sha, wanda ya ga dama, wanda yake iyawa yayi muraji'a a cikin wannan littafin zai ga ainihin yadda Imam Tahawi kai tsaye ya tabbatar da haka cewa abin da ake nufi da wannan ba'ana a wurin laifi, ai ya kulla masa babi na musamman akan haka. Na'am, bayan malam ya gama wannan sai yake cewa wal hadith, wannan hadithin da aka karanta cewa inna qasra izamil mayitan ko kuma mu'min mayitan fa qasrihi hayyan, cewa ƙarya kashin mumini bayan mutuwarsa tamkar ƙarya masa kashi ne a lokacin da yake raye a wurin laifi. Malam ya ce wal hadithu dalilu ala tahrimil qatl la izamil mayit mu'min, wannan abu ne wanda ya fito ƙarara cewa haramun ne mutumin da yake mu'mini a ƙarya masa ainihin kashi a lokacin da ya mutu. Ƙarya kashin yana iya kasancewa ko lokacin da ake binne shi ko kuma lokacin da bayan an binne shi din, kila kokarin wani dalili ya sa za a fito da shi, kokarin fito da shi
ya sa a ƙarya masa kashi, ko dai wani abu da daidai za duk wani abin da zai sa a ƙarya masa kashi ya shiga ciki, cewa laifi ne yin haka. Dole duk wani mu'amala da za a yi da gawa na mumini, dole a yi taka tsantsan, kada a yi masa mu'amala da zai sa wani gaba daga cikin gaɓoɓinsa, wani kashi daga cikin kasusuwarsa ya kare. In aka yi haka na ainihin laifi, laifi kuma ainihin babba. Malam yake cewa wa haza jaa fi kutubil hanabil, wannan magana ya zo a cikin ainihin littattafan hanabil, ma'ana masu bin mazhabin Imam Ahmad kenan. Wa yahrumu qat'u shay'un min atrafil mayyit, abin da ya zo a cikin shine cewa sun rubuta a cikin littattafan cewa haramun ne a yanke wani abu daga cikin jikin mai mamaci, ma'ana atraf a ƙarshensa, ko misali irin kumba haka aka yi fassa, ko wani abu da za a yanke, yake cewa bayan ya mutu haramun ne a yanke masa wani abu daga cikin jikinsa akan haka. Wa itlafi zatihi, ko kuma a yi wani abin da zai lalata jikinsa ya fita daga cikin ainihin kamanninsa, dukkan wani abin da za a ce an yi ya canza kamannin wannan mamaci, ya lalata masa kamanninsa, to shi ma ainihin mai haramun ne, ko menene, in kunawa ne, in menene da sauransu. Shi yasa yake cewa wa ihraqihi, da kuma ainihin kona shi da wuta, walau ausabihi, ko da shi mamacin ya yi wasiya cewa a yi masa haka. Misali ya yi wasiya cewa idan ya rasu a kona shi, to ko da ya yi haka nan, a mazhabin Hanabila suna ganin bai dace a zartar da wannan wasiya ba, ma'ana haramun ne a zartar da wannan wasiya a kona shi, ko kuma ya yi wasiya cewa in ya mutu a ƙaƙƙarya shi ko a yanyanka shi. To dukkan waɗannan abubuwan ainihin gaba ɗaya suna ganin ainihin ko da ya yi wasiya da shi bai dace ba, haramun ne a yi haka a mazhabin Hanabila. Kaza fi kashaful qana, malam yake cewa haka ya zo a cikin littafin kashaful qana juzi na biyu shahi na 127. Wa nahwi zalika fi sa'iril mazahib, an samu irin haka a sauran mazhabobi. Bal jazama Ibnu Hajar al-Faqihi fi zawajir, Ibnu Hajar al-Faqihi ya ma kawo kai tsaye a cikin littafinsa az-Zawajir juz'i na ɗan shahi na 134, yake cewa bi annahu min al-qaba'ir, yin haka yana daga cikin manya-manyan laifuka, yana daga cikin kaba'ira, ya yanke masa wani abu na jiki, ko canza ainihin zatinsa ainihin gaba ɗaya, ko ƙona shi, wannan yana daga cikin manya-manyan kaba'ira, saboda haka ba za a yi ba. Kola sai ke cewa lima alimtu min alhadith annahu ka kasul azmi hayy, kamar yadda aka sani a cikin ainihin hadisin cewa yin haka kaman ƙarya kashinsa ne a lokacin da yake raye, sai kawo haka na cewa shi yasa ya ce yana daga cikin kaba'ira, saboda hadisi ya zo cewa ƙarya masa ainihin kashinsa bayan mutuwarsa, tamkar ƙarya masa kashi ne a lokacin da yake raye. Ba ka shakka cewa ƙarya ma mutum kashinsa mu'mini, ko ba ma ba mu'mini ba, laifi ne a lokacin da yake raye. Shi ne ke sai yasa yake cewa to yana daga cikin kaba'ira, saboda yadda hadisin ya zo da shi. To sai malam ya ƙara bayani akan akasa a wannan namban da yasa yake cewa wa balagatul hanabila fi hadha fi zalika hanabil, mazhabin hanabil, mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal sun kai matuka akan haka. Hatta qalu, har suka faɗa fil kashaf, a cikin littafin kashaf juz'i na biyu shahi na 130, yake cewa wa in matat hamilun, yake cewa ko da mace ce mai ciki ta mutu ta rasu, bi man yurja hayatuhu, kuma a cikin cikinta tana ɗauke da jinjirin da ake sa ran yana raye, ta mutu a cikin cikinta akwai jinjirin da ake sa ran cewa shi jinjirin bai mutu ba, yana raye a cikin ciki. Sai suka ce wannan ma haruma shaqqu batniha min ajli alham, haramun ne a tsage cikinta saboda fitar da wannan jariri. Da shi yasa malam yake cewa babalaga sun kai matuka wurin nuna abin haramun ne, wurin nuna idan mutum ya mutu kada a yi wani abin da zai taɓa alhurman wannan gawa. Shi ne suka kai cewa ko da mace ce ta mutu da ciki, amma kuma ana sa ran abin da ke cikin cikin yana motsi, alamun yana motsi, ma'ana yana da rai. To kaga za a yi tunanin cewa ya za a yi a fito da shi. Sai suka ce to a tsaga cikin matar saboda a fito da wannan jaririn ma, shi ma karan kansa haramun ne. Ba ce bi halitta ba. Suka ce haramun ne. Yake cewa muslimatin kanat aw zimmiya, wannan matan musulma ce ko ma wadda ba musulma ba ce. Ka zan ma hadisin cewa ya yi ainihin mai mumini. To su ma a nan suka ce in dai mace ta mutu da ciki kuma ana sa ran ɗan yana raye, to a haramun ne a tsaga cikin a fitar da jaririn. Shin wannan musulma ce da wadda ta mutu ko kuma ainihin ba musulma ba ce, duk ta shiga ciki. Sai suka ce lima fihi min haqqi al-hurmatin mutayakkinatu, saboda nan akwai keta al-hurmar wadda ita an tabbatar da ita cewa ta riga ta fito duniya mace ce, kuma an tabbatar da rayuwarta illa yanzu mutuwa ce. Yace li'ibqa'il hayatil mawhuma, kokarin tabbatar tseratar da rayuwar wadda tuhuma ake yi, ba a tabbatar da rayuwar ba. To tunda ba a tabbatar suna ganin ba a tabbatar da rayuwar ba, to haramun ne a tsaga cikin macin da aka tabbatar da ta fito duniya ta rayu har ta kai munzilin da ta ɗauki ciki, a ce a keta alhurmarta bayan mutuwarta a tsaga cikinta a fito da jaririn da ake tuhuma ne ake yi, babu tabbacin cewa ma yana rayin, ko kuma babu tabbacin cewa ko da yana motsi ne idan aka fito da shi zai rayu. Sai suka ce saboda wannan, saboda haka bai halatta ba a tsaga cikinta saboda wannan. Sai suka ce li'anna al-ghaliba wa zahir, abinda ya fi rinjaye da abinda ya fi fitowa zahiri, anna al-walada la ya'ish, cewa rada baya rayuwa matukan mahaifiyarsa ta riga ta rasu, ba zai rayu ba. Saboda haka koda an ga yana motsi a cikin ciki, wannan motsi ne ainihin kawai, wala Allah na fitar ransa ne shi ma, wala Allah kuma koda ma an fito da shi din a daidai wannan lokacin rayuwa ba zai rayu ba. Abin da suke faɗa kenan, suka ce haka ya fi rinjaye kuma haka ya fi fitowa zahiri. Sai suka ce to wahtajja Ahmad ala zalika, Imam Ahmad ma ya kawo hujja akan haka, bi riwayati Abi Dawud, arwaya Abi Dawud bima rawat Aisha, da abinda Imam ainihin Aisha ta ruwaito, sayyidatul Aisha ta ruwaito. Suka tabbatar da haka, suka ce shine dalilin su, shine ainihin mai hujjar su akan haka. To bayan malam ya kawo wannan sai yake cewa kultu, amma sai nake cewa thumma zakara al-haditha, sai ambaci wannan hadith wa nassal Abi Dawud, Abi Dawud da nassin da Abi Dawud ya kawo fil masail al-askil tafis masail jinsa shahi na ainihin 150, yake cewa sami'tu Ahmad, yake cewa naji Imam Ahmad su'ila anil mar'a tamut, an tambaye shi dangane da mace ce wadda ta mutu, wal waladu yataharraku fi batniha, ga ɗan jaririn na motsi a cikin cikinta, ita ta riga ta rasu, aka tambaye Imam Ahmad amma ga jaririn yana motsi a cikin cikinta, ayushakku anha, shin ainihin me za a tsaga cikin saboda a fitar da wannan jaririn? Qala la, sai Imam Ahmad ya ce a'a ba za a yi ba, ya ba da fatuwar cewa ba za a yi ba. Sai kawo hujja da cewa kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan, sai kawo dalili da cewa hujjan ita ce ƙarya ƙashin ma'arayayye ko kuma mamaci bayan mutuwarsa a ƙarya masa ƙashinsa, tamkar ƙarya masa ƙashi ne a lokacin da yake raye, kamar yadda muka kawo hadisi. To bayan ya kawo haka, ma'ana cewa an tambayi Imam Ahmad ya ba da wannan fatuwa, ya ce wa'allaka alaihi Sayyid Muhammad Rashid Raida, wannan malami Sayyid Ahmad Muhammad Rashid Raida sai ta'aliki akan wannan magana, ya ta'aliki akan wannan magana na Imam Ahmad. Faƙali da yake cewa wal istidlalu bihi ala tarkil janin hayyan, kawo hujja da wannan hadisin cewa kasrul azmil mayit ka kasrihi hayyan, cewa kawo hujja da wannan ainihin dalilin ya sa a bar jariri raye fi batni ummihi, a cikin ainihin cikin mahaifiyarsa, ya mutu mutlakan, wadda a karshe zai zo ya mutu gaba daya yace fihi gharabatu min wajhaini na akwai abin mamaki ta fuskoki guda biyu bana abada fatawa cewa kuma akan hujja da wannan hadisi cewa abar jariri ga alamar cewa yana raye a cikin cikin yana motsi a barshi a cikin cikin mahaifiyarsa da ta mutu har karshe shi ma yazo ya mutu da kawo hujja da wannan hadisin yace akwai abin mamaki anan ta huskoki guda biyu sai yace ahaduhuma huska da farko anna shaqqal batna laysa fihi qat'u 'azmin lil mayyit kaga ainihin me cikin wannan matan don a fito da wannan jaririn da yake motsi da ake tsaran cewa yana raye wannan ba ƙarya kashi bane saboda inda za a tsaga ma babu kashi a wurin balle a ce an ƙarya shi sai kawo cewa huska ta farko kenan ta wannan wa sanihi ma sai ke cewa huska na biyu annal janina cewa shi wannan dan tayin ko wannan jaririn da ke cikin ciki idza kana tamamul khalq idan ya kai lokacin da halittarsa ta cika kwarai wa ukhrija min batni ummihi kuma aka fito da shi ta cikin ainihin mahaifiyarsa bi shakki ta hanyar tsaga cikin mahaifiyar yace fa innahu qad ya'ishu yana iya rayuwa idan aka fito da shi ta wannan tsari yana iya rayuwa kama wa qa'a miraran malai yake cewa kamar yadda da yawa an sha ganin haka ya sha uku akan haka yake cewa to fa hahuna to idan ko ya kasance haka anan in kazuhu amoshi amon rayuwarsa wa hifzu hayatihi da kuma kare ainihin rayuwarsa ma a hifzu karamati ummihi tare da ainihin kare ainihin alhurman mahaifiyarsa bina'an ala anna shaqqal batn ainihin ginawa akan cewa tsaga wannan ainihin cikin ka qatl azm kamar ma ƙarya ainihin kashin ne ko da ma ainihin a ce haka to wannan babu matsala ainihin akan sa wala shakka anna al-awwal arja cewa ainihin na farko din shi yafi ma'ana a tsaga din a fitar da jaririn shine yafi a ala bisa ga cewa a barshi har ya mutu ala anna shaqqal batn bi mithli hadha as-sabab akan cewa ainihin tsaga ciki ta wannan dalili cewa ta dalilin a fito da wannan jaririn da ake tsaran yana raye a ciki la yu'addu ihanata lil mayyit wannan ba za a lissafa shi a matsayin walakantarwa bane ga wannan gawa ga wannan ainihin mahaifiyarsa wadda ta mutu cewa ba a daukar ta akan matsayin haka kama huwa zahiru fi uffin nas kulluhum kamar yadda ainihin a al'adar mutane haka yake gaba daya cewa wannan ba walakanci bane cewa a tsaga din saboda mai idan za a ce walakanci ne na harko tukun hukuma kan hadisi hadisin da mai ya kafa dalili cewa laifi ne saboda ƙarya mamacin yana daidai da ƙarya rayayye ne kamar ƙarya rayayye ne a wurin laifi to amma babu wani malami da ya tabbatar da cewa idan mace na raye ta ɗauki ciki aka fahimci cewa ba za ta iya haihuwa cikin nan ba aka tsaga cikin aka fito da jaririn babu wani wanda ya bada fatawan cewa ainihin me wannan ainihin laifi ne kuma walakanci ne ga ita wannan matar babu wanda ya ce haka ashe kuma idan babu wanda ya ce haka babu wanda ya tabbatar da haka tare da cewa babu wanda ke musantawa cewa a zo a tarar da mutum babu laifin komai babu komai a ƙarya masa kashi kowa ya san cewa wannan laifi ne sai munzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to haka ma wanda idan mutum ya mutu aka ƙarya masa kashi haka laifi ne to wannan babu wani wanda malamin da yake tabbas yin haka ga matar da take rayayya ce bata mutu ba a tsaga ta a fitar da jariri da ke ciki cewa laifi ne tunda kuma babu wanda yake laifi ne kaga a yi kiyasin su da cewa ita ma idan aka tsaga bayan mutuwar laifi ne kaga wannan bai yi ba saboda haka magana mafi a'ala shine cewa matukan akwai tabbacin cewa ko kuma akwai alama da ke nuna cewa wannan jaririn rayayye ne a cikin ciki to don a tsaga ainihin cikin mutum saboda a fito da wannan jaririn ba zai zama laifi ba zai zama ainihin abinda za a ce shi ma laifi ba ne illa abinda dai su mazhabin hanabila suka je akan haka kenan wannan ba zai zama lalle-lalle ainihin haka ba ne bale ce fa sawab sai yake cewa abin da yake daidai qawlu shine zancin man yujibu shaqqal batn wa'anda suke cewa lalle ma wajibi ne a tsaga cikin matar saboda a fito da wannan jaririn matukan akwai alaman cewa yana rayi amma matsalar inda zai zama matsala shine ainihin babu wani alama dake nuna cewa yana rayi bal ma kila an tabbatar da cewa ya riga ya mutu sannan a tsaga a fitar da shi wannan shine ya zama ta'addanci wannan walakantar da wannan ainihin mai matan ne wannan gawacce saboda haka bai halitta ba amma idan ana tsaran cewa dan yana raye bal ma a lokacin da muke ciki yanzu akwai abin da za a yi amfani da shi akwai na'urar da za a yi amfani da shi wanda za a tabbatar da cewa ma yana raye din to kaga tunda ma za a haka to kaga in aka auna aka tabbatar da cewa yana raye shi matsalar cewa in ya fito zai rayu ko ba zai rayu ba wannan gaibi ne babu wanda zai san shi sai Allah madaukakin sarki amma maganar da ake yi shi ne cewa an tabbatar yanzu halin da ake ciki yanzu zai yana raye shi shikenan a tsaga cikin a fitar da jaririn wannan ba zai zama laifi ba wannan malin ke cewa shine ma abin da yake mafi zamowa daidai akan haka wa ikradihi da fitar da shi idza rajaha tabibu hayatu idan ainihin likita ya rinjaye da cewa wannan dan yana raye ko kuma babu wani alama da ya gani cewa kai yaron nan ko an fito da shi akwai alaman da ke nuna cewa ba zai kai wani lokaci ba zai mutu to wannan wani abu ne na daban idan likita yana ganin cewa yaron nan tabbas yanzu yana raye a cikin ciki an auna an ga cewa yana raye amma kuma alamomi sun nuna masa cewa yaron nan fa idan aka fito da shi ba lalle bane ya rayu to kaga wannan matsala ce ta ainihin daban ila waccan fatawa ta alabila zai iya shigowa a nan tunda alama to da yawa an nuna alama na iya zamowa lalle daidai kuma yana iya zamowa akasin haka amma alama ne don tabbatar da madina fa da zu tabbatar da cewa ba zai rayu ba wannan kuma gaibi ne daga Allah madaukakin sarki amma alama na iya nunawa cewa ba zai kai ko ina ba wannan wani abu ne na daban ke sa malai yake cewa wa ikradihi idza rajahat badibu hayatu idan ainihin likita ya rinjaye da cewa azatunsa a alaman da yake gani dan yana iya rayuwa ko da bayan an fitar da shi to kaga fitar da shi din shine wajibi ne bal khurujuhu da ba'da khurujihi ba'da ainihin ba'da khurujihi bayan fito da shi wa kad saraha bi hadha ba'dhum idan zaji daga cikin malamai ma sun fito da wannan karara sun ce tabbata wannan ainihin wajibi ne dole a fitar da shi din ba za a bar shi ba bayan ya ce wa qala fi manarus sabi ya zo a cikin littafin manarus sabil jinsi na da shahi na 178 yake cewa wa in kharaja ba'dahu idan sashi daga cikin jaririn ya fito bayan ainihin uwar ta mutu kilam wala alla wurin yunkurin nakudan nema sashin jikin jaririn ma ilkila kai ko wani sashi na jikinsa ya fara fitowa sai rayuwarsa ta fita ga ta an tabbatar da cewa ta rasu amma ga shi yaron ya fara fitowa kuma da ya fara fitowa auna an tabbatar da cewa shi yana raye bai mutu ba hayyan raye ya ce shukka libaqi to sai a ainihin tsaga cikin mahaifin saboda a fito da sauran da ta litayakkan alhayatu saboda yanzu an tabbatar da cewa ainihin mai yana raye a yanzu ba kuma ko kuma zai rayu bayan haka in kanat mutawahima inda ma dama ana ainihin dama tuhuma ake lokacin da yake cikin ciki ana tuhuma ne to yanzu ya fara fitowa kuma ga sashin jikinsa ya fito kuma an tabbatar da cewa ainihin yanzu raye yake to kaga shikenan ana iya ainihin tsaga cikin ta saboda a fitar da shi qultu fi malin yake cewa Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa wa ma aktharu sayyid ma'ana ainihin sayyidu rashidur rida abinda ya zaba na cewa lalle a fitar da shi din shine yayi rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya rahme masa rahma malin yake hu asafu inda shafi'iyya idan ka koma mazhabin shafi'iyya shine mafi inganci kaga nan muna magana ne a mazhabin hanabila sai malin yake cewa to abinda sayyidur rida ya kawo cewa wannan shine mafi inganci a wurin mazhabin hanabila kama qala an-nawawi kamar yadda imam mazhabin shafi'iyya kamar yadda imam an-nawawi ya zo da shi a littafin tajwidi na biya shahi na 301 wa azahu kuma ya jawo shi li qauli abi hanifa ga ainin magana abi hanifa wa aktharul fuqaha amma dai mafi yawan malaman fiqh bala yake wa huwa mazhab ibn hazm wannan shine ma mazhabi na ibn hazm cewa za a iya tsaga cikin don a fito da jariri ya fito da shali ta min juz'i na 5 shahi na 166 da kuma shahi na 167 malike cewa wa huwa al-haqq insha Allah ta'ala kuma wannan shine gaskiya da yadda Allah madaukakin sarki lokaci yayi ku kuma mun zo daidai gaba insha Allah za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ikon aiki da shi kuskure da muka yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah gane da mu gaskiya ce ba mu ikon binta ya gane da mu ƙarya ce ba mu ikon guje mata marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya fatattun mu Allah ya ji kansu Allah ya rahmce su Allah ya sa su huta Allah ya sa aljanna ne makoman su mu da muka saura duniya Allah ka sa mu kikkiawan karshe ka sa mu cika da imani ya Allah muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya ka kare mu daga dukkan sharri ka yaye mana dukkan musibin da muke fama da su ka ba mu shugabanni na kwarai shugabannin mu Allah ka ba su ikon mu na adalci kuma ka ba mu ikon yin sa'a kamar da shari'a ta tanada ya Allah muna tawassuli da wannan zama da muka yi da abin da ke zuwa Allah ka sa ya zo lafiya a yi shi lafiya a kammala shi lafiya muna roƙonka Allah ka zaɓa mana shugabanni na kwarai dukkan waɗanda muke so idan ba su ne na kwarai ba Allah ka ba mu ikon canzawa waɗanda kuma ba mu so idan su ne na kwarai Allah ka ba mu ikon gaban Allah ka jinjayar da mutanen kirki bisa ga ainihin mutanen banza wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته